Barkanmu da saduwa a wannan yammaci na Juma'a wanda ya dace da 4 ga watan Ramadan a wannan shekara ta 2023 bayan hijiran Manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina, wanda kuma shine yammaci na 8 ga watan 11 shekara ta 2002 miladiya. Je idan ba manta ba mun tsaya ne a ƙarshen aya ta 34 cikin wannan sura mai albarka, suratul Baqara. Wa idh qulna lil mala'ikati isjudu li Adam, haka ne ko? Fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana min al-kafirin. Amma za mu sake maimaita ta saboda dangantakar zance da ke tsakaninta da ayoyin da ke bayanta. Mai Allah.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa idh qulna lil mala'ikati isjudu li Adama fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirin.
Ubangiji ce wa idh qulna lil mala'ika, tunda lokacin da muka ce da mala'iku usjudu li Adam, ku yi sujada ga annabi Adam alaihi salam, fasajadu gaba ɗaya mala'iku sai suka yi sujada, illa iblis sai iblis ne kadai bai yi ba, aba shi ya ki yi sujada, wastakbara ya yi girman kai, wa kana minal kafirin ya kasance cikin kafirai. Lafazin kana waɗansu malamai sun fassara shi da sara, bi ma'ana sara minal kafirin, wato sai ya zama cikin kafirai. Idan aka ce ya zama kafiri, wato yana da daba kafirin bane ba ke, shine abin da suke fassara shi haka, daidai da fadin Allah ta'ala, fasahama fa kana minal mudhadhin faltaqamahu al-hut wa huwa mulim. Kana minal mudhadhin yani sara minal mudhadhin. Waɗansu malamai suka ce lafazin kana yana nan a matsayinsa, ma'ana kana minal kafirin fi ilmi Allah ta'ala. Ubangiji ta'ala dama can ya gabata cikin iliminsa, yana da sanin cewa iblis kafiri ne, ko da a farkon al'amarinsa an ga akwai salaha, amma a ƙarshe ga yadda ya zama ya bayyana ga mutane, abin nan da ya bayyana ga mutane wannan abin ne sananne a wurin Allah tun kafin bayyanarsa. Ina fatan kun fahimta. To malamai suna tattaunawa a nan gurin dangane da shi iblis a cikin wata zurriya yake, yana cikin mala'iku ne ko kuma wata halitta ce da mala'ika ba? Hadisi ya tabbata cikin sahih Muslim, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya bayyana cikin hadisi cewa khuliqatil mala'ikatu min nur, mala'iku halitta su daga cikin haske, daga haske aka halitta mala'iku, shine sinadarin halittar. Wa khuliqal jannu min marijin min nar, aljannu ko an halitta su daga wuta. Sai ce wa khuliqa adamu mimma wusifa lakum, amma annabi Adam an halicce shi daga abinda aka riga aka siffanta mu, wato abinda Allah ya bada labari cikin Alkur'ani cewa ya halicce shi ne daga ƙasa. An gane ko? Ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibin min al-ba'thi fa inna khalaqnakum min turabin, wato aslin halitta kenan ta annabi Adam alaihi salam. To kasancewar haka shi yasa sai malamai suke tattaunawa, shin iblis yana cikin mala'iku ne? Don gashi annan an ce qulna lil mala'ika usjudu li Adam fasajadu illa iblis, sai aka yi istisna iblis daga cikin mala'iku, sai zanto shi ne almustasna, mala'iku kuma almustasna min. To wannan sai ta sa waɗansu malamai suke lissafa shi cikin aljannu, cikin mala'iku, cewa shi ma dai mala'ika ne. An fahimta ko? Waɗansu malamai suka ce ba mala'ika bane ba, shi aljani ne, saboda suratul kafi ta bada bayani fasajadu illa iblis kana min aljinni ففسق عن امر ربه افتتخذوا له وذريته اولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. الامام ابن القيم yake cewa duka maganganun guda biyu ba sa cin karo da juna. Waɗanda suka ce yana cikin mala'iku, sifarsa suka kalla, huwa min al-mala'ikati bi suratihi. Waɗanda suka ce yana cikin aljanu, sinadarin halittarsa suka kalla, huwa min al-jinni bi maddatihi wa asli khilqatihi. An gane ko? Asalin sinadarin halittarsa daga abinda aka halicci aljanu aka halicce shi. Asalin surarsa ko sifar jikinsa da gangan jikinsa irin na mala'ika ne. Saboda ba juna, inji Ibn al-Qayyim, idan an haɗa maganganun guda biyu, wannan malaman can ɓangaren suka kalla, wannan malaman can ɓangaren suka kalla. Ina fata an fahimta. Illa iblisa aba wastakbara wa kana min al-kafirin, wato sai girman kai bai sujada ba, dan haka ya kasance daga cikin kafirai. التي
وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين.
حديث يا تبتا cikin sahih al-Bukhari da Muslim daga Abu Huraira Allah shi kare yadda a gare shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce khalaqallahu adama wa tuluhu 60 zira'an ubangiji ta'ala ya halitta annabi adam yana dogo mai tsawon zira'i 60 thumma qala sannan ya ce dashi izhab fa sallim ala ulaika al-mala'ikati tafi ga wani adadi na mala'iku can ka je ka yi musu sallama fastami ma yuhayyunaka ka saurari wace irin gaisuwa za su yi maka wannan abin da za su gaishe ka da shi tahiyyatuka wa tahiyyatu zurriyyatika shine abin da za ku gaisar da juna kai da zurriyarka fa qala sai annabi adam ya tafi ce assalamu alaikum yace da mala'iku kenan assalamu alaikum fa qalu sai mala'iku suka ce assalamu alayka wa rahmatullahi manzo Allah ce fazaduhu wa rahmatullah sai suka kara masa kalmar wa rahmatullah fa kullu man yadkhulu aljanna ala surati adam manzo Allah ce duk wanda zai shiga aljanna to zai shiga ne a siffar da aka halicci annabi adam a kai tsawon su zira'i 60 falam yazal alkhalqu yanqus hatta alan amma tun daga kan annabi adam zuwa yau halitta kuma ake rage ta ake rage tsawon ta har ya zuwa yau ma'ana mu dindin yanzu idan an kwatanta da wani karni da suka wuce baya sun fi mu girman jiki ko tsawo wanda za su zo nan gaba mu kuma mun fi su har za a je kuma a samu wadansu nan gaba su kuma can suna kasanka wannan hadisi haka nuna cikin sahih al-Bukhari da Muslim babban abin da wannan ke nuna mana wato alaka tsakanin wannan hadisi da fadin Allah ta'ala wa kullu ya adam muka ce ya annabi adam uskun anta wa zawjuka aljanna an ce masa ya shiga aljanna daidai lokacin yana mai tsawon zira'i 60 kamar haka mu kuma insha Allah za a ce mu shiga aljanna muna mai tsawon zira'i 60 ya adam ya kai adam uskun anta wa zawjuka aljanna je ka zauna cikin aljanna kai da matarka wa kula minha ku ci daga cikin al'amuran da ke cikin ta na dukkan dangin abinci ko abin sha ko abin marmari ragadan yalwatacce wanda babu kunci a tattare da shi haisu shi ituma irin yadda duk kowa ga dama wala taqraba hadhihi shajara amma kar ku kusaci wannan itaciyar hadhihi shajara sai aka nuna wata itaciya to wajen tantance wata itaciya ce wannan malamai suka maganganu har guda shida kowace magana cikin guda shida nan ba wanda take da nassin da yake karfafa ta ba abin da ya inganta cikin alqur'ani babu abin da ya inganta na hadisin manzon Allah da ya bayyana sunan wannan itaciyar cewa inabi ne cewa goruba ce cewa dabino ne cewa kanya ce dinya ce babu wani abin da ya bayyana ta dan haka duk wani suna da za a bayyana wannan itaciya ya zanto rajman bil ghaib ne lalibe da cikin duhu ba nasi ne tabbatar da su ba inda Allah ya so mu san wace irin itaciya ce da ya bayyana mana ita wala taqrabu hadhihi shajara kar ku kusanci wannan bishiya fa takuna min adh-dhalimin sai ku kasance cikin azzalimai ku biyo kai da matar ka sallallahu
بعذا لهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم
فأذلهما الشيطان سيشيطان يكرك تدسو هو يبسر دسو أنها قبل الجنة فأخرجهما مما كان فيه يفتد دسو دقا أبين دسو كسن شيئا سكينسا ننئمة da amfanuwa da abin da ke cikin aljanna wa qulna Allah sai sai muka ce ihbitu to ku sauka da kai annabi adam da matarka da kuma iblis din ko kuma kai annabi adam da matarka da zurriyar da za ku haifa nan baya ku sauka daga cikin aljanna din ba'dukum li ba'din adu sashin ku zai zanto abin abokin adawa ga sashi wa lakum fil ardi mustaqarrun kuna da dan wani wurin zama matabbaci a cikin kasa wa mata'un da kuma dan jin dadi cikin kasa din ilahiyin zuwa wani lokaci kayyadajje shine ajrin da aka yanke wa kowanne shekarun da zai yi da watannin da zai yi akai an fahimta ku wato iblis zai fitar da su to wata hanya iblis zai fitar da su hanya ce ta yaudara hanya ta abin nan ta gururi kamar yadda suratul a'raf ta bada labari domin har ran tsaye musu wa qasamahuma inni lakuma lamina nasihiyin a cikin nan gurin ibn al-qayyim ke cewa ya karfafa musu zance har da nau'in karfafa zance guda biyar na farko al-qasamu rantsuwa wa qasamahuma na biyu inna wanda ya bude jumla din da ita na uku kasancewar jumla din jumla ce ismiya inni lakuma lamina nasihiyin na hudu wajen annasihiyin sai ya kawo ismul fa'il a madadin ya kawo fi'ili wanda ismul fa'il ya fi nuna luzumi saboda fi'ili da kace qama da kace qa'imun gara kace qa'imun yafi cikakken ma'ana sama da kace qama wato akwai miji tsakanin qama zaidun da zaidun qa'imun kenan wato sannan kuma abu na hudu kenan ko na biyar da sai ya gabatar aka gabatar da aljar wal majrur wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin amadadin laminan nasihin lakuma sannan kuma wani qarin abin da din aka shigar da lam ta taukidi a cikin khabar din zanta laminan nasihin to kaga anan gurin ka samu mutum a cikin aljanna ya maka irin wannan rantsuwar kana da hujjar da zaka kare sai a cikin aljanna ka ga shi ba ka da hujjar da zaka kare saboda haka abin da yayi da annabi Adam da shike shi bai tsammanin a wannan lokacin ba ta samu wani mutumin banza ba bai ta tsammanin wani zai rantsu da Allah kan kariya ba sannan kuma Ibn Taymiyya ya saki bashi wata mafita yace wato muqarana yayi tsakanin maslaha da mafsada lalle akwai mafsada cikin saba umarnin ubangiji da yace la ta karba hadin shajara amma kuma akwai maslaha a cikin cin wannan itaciyar in an ba abin da iblis zai fada masa da yace hal adulluka ala shajaratil khuldi wa mulkin la yabla kana so in nuna maka wata itaciya ta dawwama wanda duk wanda yace zai zama dawwamimmi ba mutuwa wa mulkin la yabla da wani mulki zama na dindindin to kaga anan gurin ga mafsada shine saba umarnin Allah nan ga maslaha shine kuludi cikin ni'imar ubangiji sai ringayar da bangaren maslaha ala al-mafsada wa qasamahuma inni lakum wa lamin nasi Allah ce fadallahuma bi gurur sai rude su da dadin zance shi karshe sai suka ci itaciyar su biyu da annabi Adam da matarsa Hawwa fa akala min hafa wadadlahuma sawatuhuma wa tafika yasfani alayhima min waratil janna wa nadahuma rabbuhuma alam anhakuma an tilkuma ash-shajara wa qul lakum inna ash-shaytana lakum aduwwun mubin ubangiji ta'ala ya fadakar da shi ba na hana kucin wannan bishiya ba kai da matarka ba na ce karku kaza ba na ce karku kaza ba to sa'ilin nan kuma sai ya saki dawowa cikin halin da ya samu cikin nadama wato na abin da ya faru gare shi to daga lokacin sai suka rinka roƙon ubangiji qala rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin ya ubangiji mun zalunci kawunan mu idan baka gafarta mana ba in baka jikan mu da rahama gare mu ba kullum zamu kasance cikin wato tababbu shine nan Allah ya fatalqa adamu min rabbihi kalimatin fataba alayhi innahu huwa at-tawwabur rahim annabi adam sai ya karbo dinsu kalmomi daga wurin ubangijinsa wanda ya amfani da su wajen istighfari fataba alayhi wato sai Allah ya karbi tubansa innahu huwa at-tawwabur rahim lalle shi Allah mai karban tuba ne wannan kalmomi da ya karba su ne can da muka karanto na cikin suratul a'raf qala rabbana ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين to abin tambaya nan gurin annabi adam da matar aka hana cin wannan bishiya aka ce wala ta qaraba kaga alifu tasniya kuma su biyu sai din yaudara har suka ci wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin fadallahuma bighurur kuma su biyun suka ci falamma zaqa ash-shajarata بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما أدوم معنى هذا جو ألف التسنية تاميمي كما سوف يسكر إنس جفاري قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين amma ta da haka sai Allah ya ce fatalqa adamu min rabbihi kalimatin fataba alayhi ba ka magana Hawwa ba وَأَتَيْ فَتَلَقَى آدَمُ وَحَوَّاءُ مِنْ رَبِّهِمَا كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِمَا فَادِ سَبَّعِ فَدَاكَ مَا دَا أَنْتَ قُتُو بَيْشِ كَنَا إِتَبَا تَقُتُو بَنْتَ بَا sinema da mai suka bada ansar cewa dukansu an karɓi tubansu amma a nan gurin ƙarshen kissar a nan ya dace da mabuɗin kissar cikin mabuɗin kissar abinda Allah ya ce wa ƙulla ya Adamu kaga shi kaɗai aka kira uskun anta sannan aka ce wa zaujika aljanna tana biye da shi kenan to can gurin ma fa talaqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alayhi nan ma tana biye da shi kenan ko ba haka tana biye da shi ko ba haka ina fata an fahimta to kuma akwai wani abin tambaya karkashin ayar an ce da shi shiga cikin aljanna yace daga duk abin da ke ciki shi da matarsa in banda ita ce guda daya karshe shi dan yazo ya fitar da su fa zallahuma shaytanu fa akhrajahuma mimma kana fi har Allah ce ihbitu ba'dukum li ba'din adu wa lakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin an gane ku zai sake mai ta kalmar ihbi to wurin fadi ta sannan sai fadi iskalin Allah ce kullu habitu
wallahu habitu minna jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khawfun 'alayhim ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون
قلنا اهبطوا من هذا مئة مكتئك سوكك ودك قبات ينكو سينما لم يسكتئ اهبطوا mutum uku zuwa abin da ya sami kenan ya shafi annaba Adam da Hawa da kuma Iblis waɗansu kuma suka ce a lafazin da annaba Adam da Hawwa ake amma an ce ihbitu dan girmama su sai aka ba su lamirin jam'i bayan ko su biyu ne waɗansu suka ce a ana kaddara abin da za su samu na zurriya a ban ƙasa bayan sun sauka da haka aka ce ihbitu minha ku sauka daga cikin aljanna jami'an gaba ɗayanku fa imma ya'tiyannakum minni huda idan shari'a ta zo muku daga gare ni faman tabi'a hudaya to dukkan wanda ya bi shari'a ta fala khawfun alaihim wala hum yahzanun babu jin tsoro tattare da su kuma ba za su yi bakin ciki ba wallazina kafaru wa kazzabu bi ayatina amma waɗanda suka kafirce kuma suka karyata ayoyinmu ulaika ashabun nar irin waɗannan su ne ma'abuta wuta hum fiha khalidun suna masu dawoma a cikin ta Allah ya tsare mu to anan abinda nake so in kawo shine maganar aljannar da aka ce annabi Adam ya shiga ciki kuma karfi aka ce ya fita daga ciki wata aljanna ce wannan sai ita su je aljannan nan da aka yi alkawarinta ga mummunai cewa dukkan wanda ya aike nagari zai shiga matsul aljannati allati wu'ida almuttaqun ita ce wannan aljannar ko kuma dai wata aljanna ce daban wadda ba wadda aka yi alkawarinta ga masu takawa ba anan sai malamai suka maganganu guda biyu waɗansu malamai suka ce kai wannan aljannar ta duniya ce domin aljannar lahira idan an shiga ba a fita la yamassuhum fiha nasabun wa ma hum minha bimukhrajin in an shiga ba a fita yaya za a yi kuma annabi Adam ya shiga fita wannan ya nuna ba ita ce ta lahira din sannan aljannar lahira sai an yi aiki da ibada a shiga bayan mutane sun shiga za a ce za an bi makanu ya malulu sai ko annabi Adam bai riga ya aikin kuma bai an shigar da shi ciki lalle ya nuna ba aljannar gidan lahira ba ce sannan kaza suka ta kirbo abubuwa da dama na iskalat suka ce sannan aljannan nan ta gidan ta lahira wanda aka yi alkawarin ta ga mummunai a sama take ba a ƙasa take ba mun ko gani ta karkashin nassi an halicci annabi Adam daga cikin ƙasa hadisi ma ya tabbata cikin wato na cikin at-tabaqat na Ibn Sa'd cewa ma daga dukkan nau'ikan ƙasa ne aka halicci annabi Adam yankin da yake fari da yankin da yake baki yankin da yake mai karfi shi yasa ayyansa ma suka zama haka wani fari wani baki wani ja wani wankan tarwata wani jarumi wani rago in ka ga rago wato da aka halitta daga sahara ke mai karfi dusa ke da kowa haka haka annabi zan sanar ya faɗa cikin hadisi ingantacce ma'ana yadda ɗabi'ar ƙasa take haka ɗabi'ar ɗan adam ɗin da ke kanta suke suka ce to ya tabbata abinda aka halicci annabi Adam kenan daga cikin ƙasa ba mu ga wani nassi ba da sai an ɗauke shi daga ƙasa an kai shi sama in ko da har an ɗauke shi daga ƙasa an kai shi sama cikin aljannar sama to da wannan yana cikin babbar ni'imar da ya kamata a ambace ta cikin jerin ni'imomin da Allah ya masa wannan shine hujjar su da waɗansu dalilai masu yawa da suke kawowa, waɗansu malaman suka ce a gaskiya aljanna da aka shigar da shi ita ce waccan aljanna, maganar ku cewa wato ainihin wai bai yi aiki ba an shigar da ita, Allah maɗaukakin sarki ba fa'alul lima yuridu bane, ba zai shigar da wanda bai aiki ba, ya ga dama, ya ga dama ya shigar da shi. To ko me yake ku zo ku ce haka, amma kun ce ya laifi Allah ce fatalqada bi rabbihi kalimatun fataba alayhi innahu huwa tawwabur rahim, ma'ana dai zai iya shiga cikin ta koda bai yi aiki ba. A takaice da maganganu ne masu tarin yawa, Ibn al-Qayyim ya tattara waɗannan maganganu guda biyu tare da dalilansu cikin littafin Miftahu Dar as-Sa'ada da kuma littafin Hadi al-Arwah ila Bilad al-Afrah. To amma da Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah yake cewa shi dai a iyakacin saninsa bai san wani magabaci ba cikin salaf ahlus sunnati wal jama'a da yake inkarin cewa ba aljannar nan ta sama wadda aka tana da mummunai ce aka shiga da Annabi Adam, yace duk wanda kaje ce wata aljanna ce a ƙasa ko a India ko a Damascus ko a ina ne, wata aljannar duniya ce mulhidi ne. Sheikh al-Islam ya kosa sanci akan wannan kwarai da gaske, amma ba haka ba ko magabata waɗansu daga cikin su kai maganar, sai dai makura a ce wacce maganar ta fi wannan ta. Duk dai wanda yake so ya more ya ga dalilan bangalori guda biyu ya koma waɗansu littattafai da na ambata, Hadul Arwah ila Biladul Afrah ko kuma Miftahu Dar as-Sa'ada. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. للي دكم وطن نسوى كافر تسوى قريت آيو يمو إذن وطن نسوني ما أبو تاوتا وما سنى ما سدى وما أشكين تألا سنى.
يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بأهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون.
يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم ku tuna ni'imata waɗanda ni'imtar da ita kanku. Wa aufu bi ahadi, kuma ku cika alkawalina. Aufu bi ahadikum, ni ba zan cika muku alkawalina. Ku cika alkawalin da kuka yi mun, ni kuma zan cika muku alkawalinku da na yi muku. Wa iyaya, ya zuwa gare ni kadai. Farhabu ni, ku ji tsorona, kar ku ji tsoron wani tare da ni. Wato kira ne zuwa ga zurriyar gidan Yaqub su tuna ni'imomin da Allah maɗaukakin sarki yi musu. Ni'imomin da Allah ya musu ko suna da yawa, kamar yadda bayanin waɗansu daga cikinsu zai zo nan gaba a cikin wannan sura, waɗansu kuma cikin suratul Ma'ida, waɗansu kuma cikin waɗansu surorin daban kamar suratul A'raf da sauransu. Ubangiji ta'ala ya sa girgije ya musu inuwa, Ubangiji ta'ala ya bubbugar musu da ruwa daga cikin dutse, Ubangiji ta'ala ya tsirar da su daga sharrin Fir'auna da makircin da Fir'auna ya kulla musu, ya yi musu kaza, ya musu kaza, wannan dukkansu ni'ima ce. Kuma sannan Allah ya zaɓi annaba da yawa daga cikinsu, iz ja'ala fikum anbiya'a wa ja'alakum muluka wa ataakum ma lam yu'ti ahadan min al'alamin, wannan duk ni'ima ce da Allah ya musu. Sai Allah yake so su tuna wannan ni'imar don su gode musu, gode musu kuma shine su bauta masa shi kadai ba tare da sun haɗa shi da wani ba. Sun yi godiya kenan bisa ga wannan ni'imar da ya musu, shine uzkuru ni'mati allati an'amtu alaykum. A nan gurin aka ce bambanci kenan tsakanin al'ummar da suka wuce baya da al'ummar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Su an ce su tuna ni'imar Allah, don hakan ya jagorance su wajen bautawa ma Allah din. Mu kuma sai Allah ce fazkuruni azkurkum, bai ku tana ni'ima ta ba, ku tana ni kai tsaye. Wazkuruni wala takfurun, wato kaga wannan nan nuna falalar al'ummar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan al'ummomin da suka wuce baya. Uzkuruni ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum ala alalamin, kuma lalleli wa aufu bi ahdika wa aufu bi ahdi aufu bi ahdikum, ku cika alkawalina ni kuma in cika muku nawa. Menene alkawalin da Allah ya musu? Shine abin da ya faɗa cikin suratul Ma'ida, la in aqamtum as-salata wa ataytum az-zakata wa amantum bi rusuli wa 'azzartumuhum wa aqradtum Allaha qardan hasana. Ba shine alkawalin ba? Tsayar da sallah, bayar da zakka, imani da Allah, taimako da'a, ya imani da manzannin Allah, karfafa su har su isar da saƙon da Allah ya turo su da shi, sannan kuma baiwa Allah kyakkyawan rance shine sadaka, ciyarwa, taimaka ma gajiyayyu, abinda Allah ce shikenan. In har sun yi wannan, la ukaffiranna ankum sayyi'atikum wa la udkhilannakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar faman kafara ba'da dhalika minkum faqad dhalla sawa'a sabil. Shine a'udhu bi ahdi um bi ahdikum wa iyyaka farhabun wa aminu bima anzaltu, ku yi imani da abinda na saukar cikin littafina, musaddiqan lima ma'akum, wanda yake gaskata abin da yake tare da ku. Alqur'ani bai tsikaro da abin da kuka zo da shi ba, a'a ya karfafa abin da kuka zo da shi ne, abin da yake tare da ku na littafin da ke hannunku. Wala takunu awwala kafirin bih, kada ku kasance farkon wanda zai kafirce wa alqur'ani. Wala tashtaru bi ayati zamanan qalila, sannan kada ku musanya ayoyina da wani dan kankanin farashi na gidan duniya da za ku samu. Ma'ana kada ku boye wani hukunci da na saukar dan wani abu da za a baku na rayuwar duniya, wani kuɗi da mai kuɗi zai baku, wani kuɗi da mai mulki zai baku, wata kungila da mai mulki zai baka, wani kuɗi da attajiri zai baka, ya sa ka ɓoye da siya. Shi ne wala tastaru bi ayati tsamanin kalila, ko kuma kai mai mulki kada ka canja ayoyin Allah na cewa ka yi adalci cikin mulkinka da wani ɗan farashi ƙanƙani na wani cin hanci da wani azzalumi zai baka. Ka san ga yadda ya kamata ka yi hukunci bisa ga gaskiya, amma sai ka ɓoye wannan hukuncin na gaskiya don ɗan wani abin da za ka samu na gidan duniya wanda bai taka kara ba, ballantana ya karya shi. Duk wanda ya shafi kowa, ta shafi malamai, ta shafi masu mulki, ba yi malamai kaɗai ta shafa ba. Duk da cewa faɗin ayar malamai na fitar da waɗansu matsaloli a ƙarƙashi, kamar na cewa shin ya halatta mai karantar da addini ya karɓi kuɗi? Malami ne ke karantar da Alkur'ani a makaranta, ko yake karantar da arbuwani hadisi, ko yake karantar da fiqh, ya halatta a bashi albashi ya karba? Qur'ani ne ke karantarwa da hadisi, da Allah kuma yake wala tastaru bi ayati, wannan ayar ba ta hukunci ba. Ya halatta a makaranta Allah ya karbi kudin Laraba, mai makarantar Islamiyya. Allah ce wala tastaru bi ayati samanan qalila, kar ku musanya ayoyina da wani ɗan ƙanƙanin farashi. Ayoyina sun fi ƙanƙanin farashin da za a ba ku, menene albashi mai alawansa? To sai malamai suka yi maganganu guda biyu, waɗansu malamai suka ce bai halatta a karɓa ba, an gane ko? Daga cikinsu akwai Abu Hanifa. Waɗansu malamai suka ce ya halatta a karɓa, daga cikinsu akwai al'immatu thalatha, da Malik, al-Imam Malik ibn Anas, da Imam Shafi'i, da Imam Ahmad ibn Hanbal, Imam Ahlus Sunna wal Jama'a. Ko wanda yana da dalilansu, dalilan Abu Hanifa, wani sahabi ya karantar da wani cikin Ahlus Suffa. Ahlus Suffa mutanen da suka yi hijira suka zo Madina da wurin manzon Allah, ba su da wurin kwana, suka dauka kwana a wata bukka da ke kusa da masallaci. To ya koyar da shi Alkur'ani, sai wannan mutumin ya ba shi baka irin na harbi a madadin koyar da shi ne. Sai ya je tambaye manzon Allah cewa ya halatta in karba, gashi na koyar da shi da Kur'ani ya bani kaza, ya halatta in karba? Sai manzon Allah ce idan kana so a yi maka abin wuya da shi, a ɗaure ka da shi, a jefa ka cikin wutar tashin kiyama ka karɓa. In ko ba ka so, to kar ka karɓa. To wannan ita ce hujja Abu Hanifa da wanda suka tafi akan wannan mazhabi. Amma malaman da suka ce ya halatta, suka ce ai su ma suna da hadisi, inna ahqqa ma akhadhtum alayhi ajran kitabullah.
Allah,
manzo Allah ya ce ai mafi girman abin da za ku iya karban lada a kai yayin da ku karanta da mutum shine littafin Allah. Indai kan wani abu ma ya kai ladan karban lada, littafin Allah ma ladan karban. Amma dai tafsilin mas'alar maganar ta walawala shine, idan ya kasance wajibi ne akan ka karanta suwa, sai ka ce ba za ka karantar ba har sai an ba ka kuɗi, to wannan ya zama haram. Amma idan bai wajaba akan ka karanta ba, to ya halatta ka karbi kuɗi wajen karanta suwa. Yaushe yake zama wajibi akan ka karanta suwa? Mu ɗauka kai ɗaya ne a gari ka iya fatiha, a garin da ba wanda ya iya fatiha sai kai, kuma sun musulunta suna neman wa zai koya musu fatiha su yi sallah, sai ka ce sai an sa maka albashi. To ne idan ka karɓa ka ci haram. Amma banda kai akwai waɗansu duk za su iya karantarwa, wani na yi, wani ma na yi, wani ma na yi, ga masu yi nan kyauta kai kuma naka, sai ka ce a'a ni in zan yi karantarwa to za ku hana ni zuwa kasuwa, sanadiyar haka sai ku samu albashi. Wannan ya halatta ka karɓi albashi, ba wanda ya tsaya ta cikin musulunci. Ina fata an fahimta. Malaman da suke nan bayani har suke cewa kuɗin da ka karɓa ba na karantar da Alkur'ani ba ne, na lokacin ka ne, awannin ka da aka kwace ma, wanda da ka je gona za ka yi noma da su, da ka je aikin kamfani zaka yi laboranci, da ka je kasuwa zaka koda da ko ne sai aka dauke wannan awannin tun daga 8 na safe har zuwa karfe 2 na azhar, to kudin wannan awannin ne aka biya, amma kudin karantar da Qur'ani wa'in sai biya ka babu shi a cikin da an kyale ka da ka je ka nemo abincin kanka da iyalinka, amma sai aka dauke ma lokaci awa 5 awa 6 awa 7 ko sama da haka dan gulin kuma dole a kula da rayuwarka. Yau din yadda zaka yi ka ciyar da iyalinka ka ci abinci domin ka samu karfin karanta su, to wannan ita ce matsala mafi inganci, wannan wato wannan zance shine zance mafi inganci. Ina fata an fahimta cikin dukkan maganganun malamai suka yi. In ku duba cikin tafsirin Ibn Kathir za ku gane, in ku duba cikin tafsirin Qurtubi za ku gane, da sauran dalilai da fan tafsiri da suke wasa a zance karkashin wannan aya, wala tastaru bi ayati thamanan qalila, wato kar ku musanya ayoyi na da wani dan farashin kankani na duniya, wa iyaya fataqun, kuma wato gare ni za ku yi bauta. Shi yasa a farkon musulunci ko da sai Ibn Abu Siddiq lokacin da aka masa mubaya'a a matsayin shi ne halifan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ka dauke abinda zai tsaya yayi kenan, limanci na juma'a, limanci na idi, limanci na khamsu salawati, fatawa, jihadi, tura rundunar yaki zuwa gari kaza zuwa gari kaza zuwa gari kaza, kafin haka ga wurtaccen dan kasuwa ne, ana gama sai mubaya'a, sai a ga ya tafi sai kasuwa, ka ce ya zaka kasuwa, ce wani ce da iyalin gidana, sabai suka ci, to ai dan ka tafi kasuwa kuma ina maganar shugabanci, wa zai wa al'ummar tunani ya tsare yadda za a gudanar da gwamnatin musulunci din. Yace ai kun san ko ni kan ba rabo bane ba, ina fita kasuwancin da ya ishe ni in ciyar da gidana da komai da komai, sai aka tattauna aka ce to a ware masa wani abu cikin dukiyar musulunci wanda zai ishe shi hidimar gidansa da na iyalansa da yake ciyarwa, shi kuma kare je kasuwa dan ya tsaya yayi limanci, yayi idi, yayi fatawa, yayi juma'a, yayi jihadi, yayi karantar, yayi wa'azi, yayi miride. Sahabbai suka wannan ijma'i aka tara masa, shi kuma ya fasa zuwa kasuwa daga wannan lokaci. Ya Allah ta kuri halatawa, to haka aka dukkan halifofin bayan da suka tafi ba, don haka aka yi fi, ina ba ta fahimta, har ma halifofin da suka so ilimi ya yaɗu a ƙasashen su yadda suka kai shi ne, kowane gari da yake da babban masallaci ko wani adadi na masallatai sai su samu wani malamin hadisi ya ce je ka masallacin unguwa kaza, wani malamin Qur'ani je ka masallacin unguwa kaza, wani masalin fiqh je ka masallacin unguwa kaza, ku je ku zauna tun daga safe har yamma, aikin ku karantar da duk wanda ya zo neman ilimi, ko kuma daga baitul malin musulunci ne za a ba ku abin da za ku ci ku sha ku da iyalinku, da haka ilimi ya rayu. In yau ma da za a yi haka da ilimi zai rayu, ilimin addini. Amma in ba za a yi haka ba, aka kyale mu da malaman fi sabilillahi, to su ba za su mana karatun fi sabilillahi. Yau malamin fi sabilillahi ne wanda baya da salari, malamin allo ne, kowa ya haifi yara abinda ya iya haihuwar, amma shi bai iya karantarwa ba sai ya taro ya'in ya kawo malaci kuma ya tafiyarsa, mai gona ya tafi, mai kiwo ya tafi, wanda zai tafi kasuwa ya tafi, shi ko malamin ya tsaya tun da safe har yamma yana karantar da su. Yana karantar da su fi sabilillahi, to kaga za a yi karatun fi sabilillahi shi ne ranar da duk yayi ya ga dama yayi, ranar da ya ga dama ya ki, ko ba na fi sabilillahi bane ba, malamin fi sabilillahi ranar da duk bai zo makaranta ba kana da hujjar ka tambaye shi, fi sabilillahi in yayi lattin zuwa kana da hujjar ka tambaye shi, abin fi sabilillahi ne na tambaya ta, ka kyale ne wannan, ina ga dama yanzu, ina ga dama yanzu zuwa. In kana son malami ya zo, yadda dai za ku biya a karantar da yanku English, a karantar da su mathematics, a karantar da su physics, a karantar da su duk waye da kuke so, to shi ma malamin da zai karantar da Qur'ani, ya karantar da hadisi, sai ku bashi albashi, ku sa masa albashi da zai wadatar da shi ya zauna ya karantar da yanku cikin mutunci. Ai karatu baya yin kima in ya kasance rigar dalibi ta fita malami kyau, ba zai yi kima ba. Dan wannan da rigarsa ta fita malaminsa kyau, zai fatan ya zama malaminsa? Ba zai taɓa fatan ya zama malaminsa ba, don ya ga malaminsa a gaskarce. To yadda mutanen musu kike nan ba sa kimanta ilimi, sai su ɗauka cewa ai idan ka riga ka haifi ɗa, kana da ƴaƴa, kana da dukiya, kana da menene, sai ka je cikin gari ka samo wani aran ma, sai ka bashi ko ka sai masa kike ya rinka zuwa yana karantar da ƴaƴanka GRE. Ya zo ya zauna ba wani Allah yana jin su, bai sai wa yaran tsawa su fito ba. Yara sun zo kana karantar da su alhakumar ta kasu, suna jifin ka da wainakwai ko dankalin turawa, don girman Allah ina za a yi abin kirki? Ba za a yi abin kirki ba, wallahi ba za a yi karatu da irin wannan tsari. Idan za mu yi tsari, sai mu yi tsarin da 'ya'yan mu za su yi karatu. Kullum abin da nake cewa tsarin tarbiyya yana da kyau ya kasance mutane guda biyar a unguwa ko su bakwai su haɗu su gina aji ɗaya, sai su samo malami, sai wannan ya turo ɗansa, wannan ya turo ɗansa, malamin ya zo ya samu yaran a aji, kowane yaro daji, amma idan yaro a garejin gidansa kana karantar da shi, babu yadda za a yi rashin kunya ka dake shi, idan da ka dake shi ya ƙara mahaifinsa za ta leƙo malami yayi. To a sai a rinka binsa a hankali, yaro ba lallashinsa ake ba, ko malam bai sai ce ba haka ba ne. To kaga anan gurin ka rusa tarbiyyar ɗanka tun daga nan gurin. Amma ka kyale shi je makaranta, ya gamu da waɗanda suka fi ƙarfin shi su ci zalunsa, su ma in ya fi ƙarfin waɗansu ya ranko shi su ci zalunsu, da haka ake koyon rayuwa. Ko ba haka ba, amma idan yin zauna a gida daga shi sai mahaifiyarsa da an ɗan taɓa shi ya ƙara mahaifiyarsa ta leƙo, ba yadda za a iya zama mutum jarumi watan wata rana. Ana nan sai ka zo ka mutu ka bar shi kafin ya zama mutum, sai kuma ka jeho shi cikin society sai ya rasa yadda zai yi, saboda bai saba ba. Baƙo ne shi a GRA ya taso. Da safe ne za a tuna direba ya je ya kai shi makaranta ta kuɗi, daga can wurin direba ya ɗauko shi bai san kowa ba akan titi, daga nan sai gida, ana zuwa an buɗe gida mai katuwar katanga ga karnuka, an rufe direban ya shiga mota ta shiga yara na waje kuma talakawa suna waje, bai san me ake ciki ba. Duk ranar da ya shigo cikin talakawa sai ya koyi rayuwa daga nan. Amma ka kyale shi ya makaranta da su ya takuɗi shi ma, ko da makarantar ta kace ka yi ta daga waje wadda ba ta cikin gidanka, sai ka kira ƴaƴan talaka da ƴaƴan makwata da ƴaƴan waye ka biya malamin, sai ka samu lada mai yawa. Inda za a baka ladan karantar da ɗanka, yanzu karantar da ƴaƴan unguwa gaba ɗaya, kuma ɗanka ɗin sai ya saba a ci zalin shi, ya ci zalin wani, a taka shi ya taka, ya yi gumurzu da rayuwa, sai ya tu. Amma idan ba haka ba sai ya tashi ya alan kosa, da ba wuce ke tawa an ce alan kosa ga kwai, ya ce a dafe a ɓare, wato dan ragwanci kenan. To Allah fahimtar da mu. Kuma yanzu abinda sabon karatun Allah ya lalace shi ne saboda wato ba a yin karatu irin nada, saboda malaman ba a ba su kima. Wani malami ne cikin makaranta Allah da yake da albashi ko da allowance a local government ko a state government. Duk budget da za a yi na ministry of education bai shafi malamin Allah ba, dan shi abinda yake ba education ba ne, ko kuma mu musulmi ne. Duk budget din da za a yi ko a local government ko a state ko abin nan bai shafi makarantun islamiyya nawa ba da ake karantar da bari wa biba ko larabiyatu jadida fi najeriya ko fiqh ko arba'un hadith, dan wannan baya cikin ma'anar education a wurin su, wai fa mu musulmi ne fa. To alhamdulillah an fara samun waɗansu jihohin da waɗansu ƙananan hukumomin sama-sama da ana an fara yi, wannan fatan mu ubangiji ta Allah ya karfafe su a fahimci wannan. Amma wallahi duk yadda za mu yi zurfi cikin ilimin boko, in babu tarbiyyar addini ba za mu ci nasara ba. Ba za mu taɓa cin nasara ba. Yanzu abin da ya kai America kololuwa kenan, sannan ya raka ta da ƙasa. America bayan ta kai kololuwa ta kai ƙimma ta technology a duniya da cigaban da komai da fasaha da komai, yanzu ta dawo babu ƙasar da take fama da taɓarɓarewar tarbiyya da rashin mutunci da rashin kunya irin ta. Duk mace uku da za ka gani, mace huɗu da za ka gani akan titi, biyu daga cikinsu an taɓe musu fyaɗe. Wannan fa da kansu suka rubuta wannan report ne. A makarantu kuwa daga shan kwaya sai fyaɗe, sai harbe-harbe, sai rashin kunya, sai rashin mutunci, saboda ilimi ake karantarwa tsantsa ba tare da tarbiyyar addini ba. Babu qala Allahu babu qala Rasulullahi, wai kuma an ci gaba kenan. To sai an yi nisa sai a gashi ci gaban mai haƙari da aka yi yana ta ƙara yin zurfi ƙasa, yana cewa ya ci gaba. To sai yanzu ne suka fara cewa ya kamata a gyara tarbiyya, ilimi kaɗai ba tarbiyya ba zai yi ba. Hadara ɗinmu, civilization ɗinmu matuƙar babu addini a cikinsa, to ba zai gyaru ba. Yanda kansu suke cewa haka, har aka ce ya kamata a rabe makarantu na maza daban na mata daban, a daina haɗa baligai maza da mata a makaranta ɗaya. Bush ɗin nan da ya fi kowa rashin mutunci yau a duniya shi ne zai ware kuɗi, dukkan wata makaranta ko wani state ɗin da suka yi da a policy na education ɗinsu za su ware tsakanin maza da mata, za a ƙara musu kuɗi a budget ɗin iliminsu. In dai za su ware makarantun maza daban, makarantun mata daban. Daidai lokacin da mu yanzu a nan gurin ƴan kanzaginsu a cikin gida suke ganin hakan ƙauyenci ne ko ci baya ne. ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون كذلك مثل آيونا دلتن فراسي كنكلي وإياي فاتقون غرين نيكا ديكو تصورونا ولا تلبسوا الحق بالباطل كركو سورا يقريا دقيا وتكتم الحق كدكو قوي قسيا وتكتم الحق أي ولا تكتم الحق كركو قوي قسيا وأنتم تعلمون الحال كنا تكين سن أهل الكتاب أكي وطاوة كرسو تاكو دقريا دقسيا دومن تكين لتابنسو akwai wani bangare na gaskiya, sannan akwai ƙarya da yawa da suka cakuɗa shi. Allah ke musu tsawa, hakan bai dace ba. Ku faɗi gaskiya kaɗai, kar ku garwaya ta da ƙarya, kar kuma ku ɓoye gaskiya. Wa antum ta'lamuna alhali, kuna cikin sani. Sallati
wa aqimus salata wa atuz zakata wa ruk'u ma'a rakiin أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون
وبنجي تشي وأقيموا الصلاة كسيد صلى وآتوا الزكاة كم كباية الزكاة واركعوا مع الراكعين kuyi ruku'i tare da masu ruku'i Imam al-Qurtubi yace ma'a taqsad al-jam'iyya wato tana nuna tare suke da juna wato wannan aya ce da malamai ke kafa hujja da ita wajen wajibcin sallar jama'a dan Allah ce warka'u ma'a raki kuyi ruku'i tare da masu ruku'i mas'ala ce dai da aka yi sabani wadansu malamai suna ganin sunna ce mu'akkada wadansu malamai suna ganin mustahabbi ne wadansu malamai suna ganin wajibi ce zance mafi inganci sallar jama'i wajibi ce don manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa a cikin hadisin Muslim saura kiris wata rana in umarci ayi kiran sallah in sa ayi iqama in umarci wani ya wuce gaba ya limanci ne kuma in fita daga masallaci in bi gidajen waɗanda ba sa halartar jam'i in kone gidajen tare da abin da ke ciki yace abin da ya hana ne yin haka kawai dukiya da kuma mata da yara kanana tunda su ba wajibi bane su je jam'i ba dan haka ba da wata rana haka zan yi in sa wani ya limanci ne jin kone gidajen mutanen da ba su halartar jami to da Allah manzon Allah zai borace kone gidan mutane kai dan sun bar mustahabi asai in sun bar wajibi da haka lallai sallar jami wajibi ce bisa ga zance mafi inganci gashi Allah ce warka'u ma'ar raki'in ku yurku'i tare da masu ruku'i ata'muruna an-nasa bil birr shi yanzu ko rinka umartan mutane da kyakkyawan al'amari wa tansawna anfusakum ku kuma ku mance da kawunanku ko ku kyale kawunanku domin annisiyan yana zuwa da ma'anar mantuwa yana zuwa da ma'anar at-tark barin wani abu an gane ku wa antum tatluna al-kitab al-halik kuna karanta littafin Allah afala ta'qilun shin ba za ku hankalci cewa abin nan da kuke yi wato ba daidai bane wasta'inu bis-sabr was-sala ku nemi agajin Allah wajen yin hakuri wajen sallah wato ku nemi taimako wajen cimma bukatunku na duniya taimakon da za ku nema guzurinku wajen cimma bukatunku shine al'amura guda biyu abu na farko haƙuri abu na biyu sallah an gane ku waɗannan sukan taimaka mutum wajen cin nasarar sa wajen abin da ya sa gaba a duniya wa innaha lakabiratun illa alal khashi'in wa innaha lalle ita sallah lakabiratun tana da girma tana da nauyi illa alal khashi'in sai masu tsoron Allah ne kadai ba sa jin nauyinta allazina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim sune waɗanda ya zunnuna suke da yaƙini suke da tabbas annahum mulaqu rabbihim cewa su za su haɗu da ubangijinsu wa annahum ilayhi raji'un kuma lalle su zuwa gare shi za su koma a ranar kashin kiyama to waɗannan irinsu ne ba sa ganin sallah wata abace mai nauyi a gare su daga cikin hadisan da ake kafa hujja da shi wajen halartar sallar jami'a ko hadisin bukahun da ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi yace manzo Allah ya bashi izini ya zauna a gida kar ya zo jami'i saboda dalilansa dalili na farko gashi makafuri na biyu baya da dan jagora dalili na uku ga nisa tsakanin shi da masallaci sannan dalili na hudu akwai kwazazzabo hangir ba ta da kyau tsakanin gidansa zuwa masallaci manzo Allah ya ce ka an yafe maka ba sai ka zo jami'i ba har ya tashi ya fita sai manzo Allah ya kirawo shi yace idan ladan yayi kiran sallah a gidanka kana ji yace ina ji sai manzo Allah ya ce to in ka ji kiran sallah kan dole ka zo ka ga nufin makafuri amma manzo Allah ce lalle ne sai ka zo tare da cewa makafi a wani wurin ana yafe musu a wajen babin jihadi babu su laysa ala al'ama harjun wala ala al'aridi harjun wala ala al-maridi amma a sallan jami'i aka ce in dai yana gidan da ba shi da masallaci da yawa ta yadda in daliman zai kiran sallah a masallaci zaka je a gidanka to dole sai ka zo to kiran sallan da yake wajabta maka halartar jami'i a masallaci shine kiran sallan da aka yi shi ba tare da na'ura ta dauka sauti ba ba tare da speaker ko amplifier ba inda liman zai zo ya kiran sallah a nan gurin kuma ladan kai kiran sallah ladan da yake da sauti ne kiran sallah din ta yadda ko zaka ji daga gidanka to ya zama wajibi ka zo wannan sallah ba a yafe wa mutum jami'i sai in ana ruwan sama ba dole bane mutum ya je jami'i an gane ko ko kuma ya kasance wato rashin lafiya ko wani dalili daban, ko mata wanda su ba wajibi bane zuwa jami'i, ko yara ƙanana wanda ba faligai ba su ba wajibi bane ba, in sun je suna da falala yara ƙanana amma ba wajibi bane a kansu. To da haka dai lallai ne sallar jami'i wajibi ce, jama'a addini suka ci da sallar jami'i. Warka Umar Raki ne kenan. Ayata tamuruna nasu bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna alkitab, tana daga cikin ayoyin da suke nuna zargi ga dukkan mutumin da zai cewa mutane ku yi aikin kirki alhalin shi baya aikin kirki, ku daina aikin barna alhalin shi baya daina aikin barna. Har ɗaya daga cikin sahabbai yace ayoyin nan guda uku ne suka hana ni yi wa mutane wa'azi ko faɗakar. Aya ta farko atamuruna nasu bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna alkitab afala ta'qilun. آية تبيو يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر بقصا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون وتؤلنا سوى يا وقت بسك الإيماني دم يكون جفتا أبين دباكو أي كتاوا يا إسبب بان أبين كياما أولين الله كلن كفتا أبين دكوباكو أي كتاش. آية تبقو سينا أبين دأنب زعيبي فتا متنسى وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. Yace ba na so in saba muku in je in yi abin da ku na hana ku yi. Yace to tunda ban cika sarrafan waɗannan ayoyi guda uku ba, ina ne ina fadakar da wani, ina ne ina yawa wani wazi. To abin da bayanan wurin shin ya halatta mutumin da yake sabo ya wazi, domin in ya je yayi ba a ce atamuruna nasu bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna alkitaba afala taqilun ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wanda suka ce bai halatta ba kaɗan ne daga cikin malamai, waɗanda suka ce ya halatta suna da yawa. Babban dai abin da ake lura, wanda ya ce bai halatta ba, to abin da yake nufi a duniya gaba ɗaya ba mai wa'azi bayan annabi, don ba masu kan alkhairi tattare da shi sama da ayyukan barna. A samu mutum ya kauce wa kaba'ira, laifin da suke akwai haddi a kansu, laifin da yake akwai jefewa ko akwai kaza ko akwai kisa a kansu. A samu mutum wato ainihin kashi 80 zuwa 80 da gar cikin 100 ɗinsa mutumin kirki ne, dan an samu shikas 10 ko 15 wannan ba ya hana shi shiga aljanna. Ina fata an fahimta. Amma ka ce sai ka samu wani wanda baya laifi a sarkin duniya nan babu shi, amma so ake a samu wanda ya fi sauran mutanen kirki. Idan an kwatanta shi da mutane 100 da yake wa wa'azi, lalle mutum 70 daga cikinsu ko 80 ko 90 ya fi su kirki, ila samu 10 sun fi su kirki. To wannan mai wa'azi ya kamata su kuma yi kokari kenan. فتشبهوا ان لم تكونوا مثله ان التشبه بالكلام فلاح. اما kar mutun ya kafa hujja da cewa to ai ba wanda baya sako shikenan, ko mutun ya je ya zakiya wannan sako ya zakiya wancan sako ya zakiya wancan sako, wannan zai sa wa'azin sa ba zai tasiri ba, fadakar wasa ba za ta yi amfani ba. Kuma abin da yake fada sai zanto wabalun alaihi yawmal qiyama, sai zanto babbar azaba ce akan sarantar shi kenan. Tun daga hadisi ya tabbata cewa za a baito wani mutun ai jifa da shi cikin wuta, fatan dalilu aqtalu batnihi, kayan cikin sa su fito waje. Fayaduru biha kama yaduru al-himaru jarraha, ya rika kewayawa kawon cikin suna kasa, irin yadda wato jaki ke kewayawa da dutse ko itacen da aka daura masa wajen markaɗa wani abu. Yan wutar ta taru gare shi ce haba bawan Allah a gidan duniya ba ka kike samun barka zaba mi ka zaba, ce wallahi ni ne, amma duk abin da kuka ji yana cewa ku yi dinnan ni ba na yi, abin da duk kowa ina hana ku to ni kuma ina yin sa, abin da zai faɗa musu kenan. To kaga wannan babban wa'idi ne. Sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana cikin hadisi farkon waɗanda wuta za ta fara konuwa da su ranar tashin kiyama mutum uku ne. Mutum na farko da za a kawo cikin waɗannan mutane guda uku, mutumin da ya karanci alkur'ani, ya karanci hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya karantar da mutane, jama'a sun karu da shi. Ubangiji ta'ala ya tambaye shi dan wa ka karantar, yace ya Ubangiji dan kai, Allah sai ƙarya kake ka karantar ne dan a ce wani ya iya, wani gwani ne, wani shine faril bahari, wani shine wahidu asri, ya zama shi kadai ne ba irin sa, wannan ita ce manufar ka a zuciya. So kace ka samu girma, so kace ka samu ɗaukaka da matsayi, kuma an riga an faɗa tun a duniya, dan haka zo ka shiga wuta ita ce hukumar ka. Mutum na biyu mai dukiya da ya ce da dukiyarsa wajen ayyuka na addini, gina masallaci, gina makarantu, taimakon marayu, ciyar da masjidai da sauran ayyuka na alkhairi, Ubangiji ta'ala zai tambaye shi dan wa kai, yace ya Allah nayi ne dan kai, Allah sai ƙarya kake kayi ne dan a faɗa, kuma an faɗa tun a duniya din, saboda haka zo wuta ita ce makomarka. mutum na uku shine jarumi da ya fito wajen yaki, ana ganin shi jarumi ya kashe arna da yawa, ya nuna jarunta, ya nuna sadaukantaka. Ubangiji ta'ala zai tambaye shi dan wa kai, yace dan kai, Allah ce ƙarya take, kai haka ne liqalu shuja'a, dan a ce wani jarumi ne wani barde ne, kuma an riga an fada, dan haka wuta ita ce makomarka. Wannan sune farkon mutane guda uku da wuta za ta fara konuwar su. Da haka abin da ya zama wajibi ga dukkan mutumin da Allah ya dorawa nauyin karantar da jama'a, yayi iyakacin kokarinsa, yayi yaki da zuciyarsa, yayi yaki da shaytan wajen karyeye wani abu dan neman girma, karyeye wani abu dan a ce in kai abinka dan Allah ba dan a fada ba, mutane suka fada, wannan baya kawo maka cikin wajen ladanka. Ya zama lisanu sirqin fil akhirin, da annabi Ibrahim ya roka waje alli lisanu sirqin fil akhirin, wato mutane su rinka yabanka da kalmomi na gari, dan wannan ya zanto shaida kan cewa mutum kirkire, amma kar wannan ya zanto ita ce mu nafarka kai, dan a ce kai ne kaza, ko kai ne shugaba kaza, ko kai ne mai kaza, dukkan wanda ya dan wannan to ya tabbatar ya rushe ladansa, yayi iyakacin kokarinsa, yayi yaki da zuciyarsa. Wannan mutum ba zai iya ba rana daya tsakaninsa da shaitan, wata rana ya ci nasara akan shaitan, wata rana shaitan ya ci nasara akan sa. Ba wani mumuni da zai ce gaba daya ya ci nasara akan shaitan, ya gama gaba daya. Alharbu sijamin bainaka wa bain shaitan wa tilka al-ayyam yudawiluha bain an-nas, wata rana ka murkushe shi, wata rana ya murkushe ka, amma da haka har ka samu kaci karfinsa, har ka samu kaci lafansa. Imam Ahmad bin Hanbal yana cikin cuta ta ajali, shaitan ya zo a siffar dan adam akan ka, kan gaya lai koyake shi masa laqad najawta minni ibn hanbal, najawta minni ibn hanbal, ka gudu ka tsere mun, ban samu damar halakar da kai ba. Ibn Hanbal ko da cewa har yanzu mun tsare maka, maji ya gane suka rinka jin yana cewa har yanzu, amma ba su ga shaitan lokacin da yake masa wannan magana. To kaga wato masu kyakkyawar zuciya, saboda babu abinda shaitan ke so ya ga ya lalata mutumin da yake karantar da al'umma, domin idan ya rusa ka ba ka daɗe za ka rushe ba, sai dubban jama'a sun rushe tare da kai, kamar yadda in ka gyaru sai dubban jama'a sun gyaru tare da kai. Don haka in dai mutane suna sauraron ka tun daga biyar har zuwa goma har ɗari, ka tabbatar waɗannan mutanen amana kai Allah danka a hannunka, na duk abin da za ka faɗa kar ka fita son zuciyarka, ka faɗa abin da shine ƙarshen abin da bincikenka na ilimi ya kai gare shi, kuma a tsakaninka da Allah shi kake fatan a tashe ka gaban Allah ranar tashin kiyama a yi maka tambaya ka ansa. Ba wai ka faɗa don ka saɓawa wani ba, ba wai ka faɗa don ka ci mutuncin wani ba, ko don ka kaskantar da wani ba, Allah ya ga zuciyarka ka faɗa ne don addinin sai ya ɗaukaka. Wani ya ji haushi wannan ruwansa, wani ya ji daɗi wannan ruwansa, amma kai manufarka ya daya addinin Allah ya ɗaukaka. To sai mutum ya yi faɗa da zuciyarsa, ya samu wannan, ya murƙushe shaitan, ya murƙushe son zuciyarsa. In ba haka ba, ba abin da shaitan yake so illa ya halakar da malami mai karantar da addini, ya sa maka son zuciya. Kuma shi yasa manzon Allah ya faɗi wani hadisi mai ban mamaki, wanda Ibn Rajab Hanbali littafi guda ya akan sa, da yake cewa mazi ibani ja'iani ursila fi zaribati ghanamin bi afsada lalha min hubbil mar'i almala wa sharafa lidini. Manzon Allah ya ce kuraye guda biyu masu jin yunwa, waɗanda aka sake su cikin garken tumaki, barnar da za su yi a wannan garken ba ta kai barnar da mutum zai yi ba idan yana neman ɗaukaka, yana neman dukiya ta hanyar addini. Duk mutumin da yake son ya samu kuɗi ta hanyar addini, ya samu ɗaukaka, a ɗaukaka shi a ce kai ne shugaba wani, kai ne wani ta hanyar addini, barnar da yake yi cikin addinin ta fi barnar da koraye mai mutaske in an sa su a garshen tuwa. Shi yasa duk matsala ɗin da ka samu cewa ana rikici tsakanin ko kungiya kaza da kungiya kaza, ko jama'a kaza da jama'a kaza, in ka samu ba laifin mabiya bane, laifin malami ne. In malami so ga dama rana kaza, idan wani abu ka dora mutane na kuskure, ka gano kuskure ne, kace jama'a yau na janye, na yi istighfari tsakanina da Allah, ba shikenan ba, mulla talaka. Amma mutukar mutum zai kafe akan wannan, to dole ko mabiyansa su bi shi akan wannan, kuma ai ta yin barna, kuma duk kai ne ka zanto sandiyar su. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitaba afala ta'qilun wasta'inu bis-sabri was-salati wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladhina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim adhan. Dai da cikin tabi'i Imam Mujahid yace bi ma'anil yaqin, dukkan zanni bi ma'anil yaqin. Malamai suka mayar masa da martani cewa a'a, da ya ce mafi yarin jayan zanni cikin al-Qur'ani bi ma'anil yaqin da yafi haka ne, domin da yawa daga cikin zanni a cikin al-Qur'ani yazo bi ma'anil yaqin, alladhina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim inni zanantu anni mulaqan hisabiyya wa ra'a al-mujrimuna an-nara fa zannu annahum muwaqi'uha wa lam yajidu 'anha masrifa. Wannan dukkan shi zanni bi ma'ana al-yaqin, amma zanni yana zuwa da ma'anar shakk. In yattabi'una illa dhann wa in hum illa yahsusun, kaga adh-dhann anan ba wai al-yaqin bane da suke ji. Ma lahum bihi min ilmin illa tiba'a dhann wa ma qataluhu yaqina bal rafa'ahu Allah ilay wa kana Allah azizan hakima. Kaga adh-dhann anan da ma'ana ash-shakk, ba wai dukkan zanni bane da ma'anar yaqin, amma anan alladhina yadhunnuna, wato bi ma'anar yaqin kenan, الذين يظنون انهم ملاقو ربهم وانهم اليه راجعون. الذين
يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم واني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون.
التي يا بني إسرائيل يا كوزرني يرجدن يعقوب اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم كتن نعمتا ود نعمك إتا وأني فضلتكم على العالمين كما كتن سواني نافي في تاكو أكم متانا زامنين. Ta yadda aka zaɓi annabawa a cikinsu, aka zaɓi manyan masu mulki cikinsu, kamar yadda muka karanta ɗazu. Wattaku yawman, ku ji tsoron wani yini da ke tafi. La tajzi nafsun an nafsin shay'a, wanda wata rai ba ta wadatar da wata rai wani abu. Yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'a, wal amru yawma idhin lillah. Wa la yuqbalu minha shafa'a, ba za a karɓi ceto ba daga wata rai. Wa la yu'khadhu minha adalun, ba za a karɓi fansa ba daga wata rai. A ce ga wani abu da za ka bayar na dukiya don a fanshe ka daga azaba. Ko a ce ga wani da zai ceci wata rai, wala hum yunsarun, kuma ba za a taimake su da komai ba a ranar tashin kiyama. Wannan aya tana ɗaya daga cikin ayoyin da mu'tazilawa masu inkarin ceto suka makalkalewa wajen cewa babu wani ceto a ranar tashin kiyama. Dan Allah ya ce wala yuqbalu minha shafa'a wala yuqadu minha adlun wala hum yunsarun. To amma gaskiyar al'amari shine maganar ceto a cikin alqur'ani ta zo da salo biyu. Salo na farko kore ceto kamar nan, ولا يقبل منها شفاعة ولا يقبل منها عدل ولا هم ينصرون. صلوا نبي ثبتت بسيتو أما تعرض شرطنا كما من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. فوانا آيوي سنثبتت بسيتو أما تعرض شرطنا شرطي نفركو با وانا من سيتو تزي سيتو سن الله يباش إذنه. شرطي نبي با وانا ذا أسيتو سيوان دا الله يرتدسي. Allah ko yana yarda da mutum ne in mutum ya mutu da tauhidi. Dukkan mutumin da ya mutu yana shirka, Allah ba zai gafarta masa ba. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma dun zalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Amma mutumin da yake mummuni ne mai sako, ayyuka na sako sun wajabtar masa shiga aljanna dan a masa azaba, to irin wannan shiga wuta kai dan a masa azaba da wuta, to irin wannan ne ce tan masu cito ke amfanin sa. An gane ku? Da haka maganar ceto ko dai a ce an koye shi, to wannan ana magana ga dukkan wanda ya mutu ba tare da imani ba. Wannan la yuqbal minha shafa'atun wa la yuqbal minha adlun wa la hum yunsarun. Ko a ce an tabbatar da shi, wannan ana magana ga mummuni da ya mutu yana da ayyukan sako waɗanda sa iya sa ya shiga wuta a yi masa azaba, to wannan sai ya samu idan Allah ya yi izini ga masu ceto a cece shi, ko in Allah ya yarda da shi cewa shi mai tauhidi ne kuma a cece shi. Wannan ya tabbata cikin hadisai ingantattu. Da aka kore ceto gaba daya, wannan bid'a ce wadda mu'tazilawa suka fara kawo ta a duniya. Sai Allah ya ce
wa idh najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al azabi yudhbihuna abna'akum يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ.
وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ كُتُنَا مَنْ لَوْكِسِمْ دَمُكَ تَعْمَدْ دَكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ دَجَ فِرْعَوْنَ ذُرِّيَّتَهُ. إِذَا أَنْتَ آلُ فُلَانٍ أَنَا لَكُمْ هُوَ وَذُرِّيَّتُهُ وَلَقَدْ جَاءَ آلُ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ. wato masu gargaɗi sun zo wa Fir'auna da mutanensa, ba za ka ce iyalan gidansa kaɗai ba, a'a shi da mutanen gidansa. Domin in an ambaci shi kaɗai ba lallai ne iyalan gidansa su shiga ciki ba, amma in an ambaci iyalan gidansa to lallai zai shiga ciki. Wa idna jaynakum min ali fir'aun, ku tuna lokacin da muka tsamar da ku daga Fir'auna da iyalan gidansa. Yasumunakum su'al azab, wanda suke ɗanɗana muku munin azaba. Yuzabbihuna abna'akum, suna yayyanka ƴaƴanku mazaje. Wa yastahyuna nisa'akum, kuma suna kyale ƴaƴa mata da rai su mai sai su bayi. Wa fi zalikum, lalle a cikin hakan da aka muku bala'un, akwai jarraba daga wajen Ubangiji. Azimun, wanda suke mai girma. Bala'un min rabbikum, wata jarraba daga wajen Ubangiji azimun mai girma. Lafazin zalikum ko dai koma zuwa ga al-inja wa izna jaynakum, at-tanjiya kenan, wato tsamarwar da Allah ya muku bala'i ce mai girma, sai zanto kyakkyawan bala'i ce. Ko kuma zalikum ya koma zuwa ga yasumunakum su'al azab, yuzabbihuna abna'akum, sai zanto al-azab kenan, bala'i wato jarraba ce mai girma, wato wanda Allah ya jarrabe ku da ita, azimin wanda take mai girma. Domin al-bala yana zuwa da ma'anai kyakkyawa, yana zuwa da ma'anai mummuna. Wa balawnahum bil hasanati was sayyiati la'allahum yarji'un, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluwakum bish-sharri wal khairi fitna wa ilayna turja'un. Da haka sai zanto zalikum din nan zai iya koma zuwa ga at-tanjiya, zai iya koma zuwa ga wato ainihin yasumunakum su'al azab. Wa idh faraqna bikum al-bahra, tuna lokacin da muka rage teku saboda ku. Faraqna, muka raba teku gida biyu. Bikum asanadiyyah, al-bahra kenan teku. Fa anjaynakum, muka tsayar da ku. Wa aghraqna ala fir'aun, muka halakar da zuriyar gidan fir'auna. Wa antum tanzuruna, ku kuna gani. Wannan ana magana da Yahudawan da suka yi zamani da Annabi sallallahu alaihi wasallam, ba dan komai ba, saboda ni'imar da aka yi wa kakanninsu na lokacin Annabi Musa, su ma ni'ima ce a gare su. Domin da an halakar da kakanninsu, to da su ba a zo ma har aka haife su ba, amma tsamar da kakanninsu kamar tsamar da su. Shi yasa sai Allah ke cewa muka yi muku, bayan ko su wanda Qur'ani ke yawa magana yanzu ba su aka yi wa abin ba. Ana magana ga waɗanda suka yi zamani da Annabi Musa alaihi salam. Wancan abu da Fir'auna ya musu na yanka ƴaƴa mazaje da ƙyale ƴaƴa mata, sanadiyar yin hakan, wato bayanai sun zo daban-daban da malaman tafsir suke kawowa. Waɗansu malamai suka ce Fir'auna ya yi haka ne lokacin da ya ga banu Isra'ilawa suna ƙaruwa, sai ji tsoron population ɗinsu zai yi yawa. Idan ko har suka yi yawa, to wata rana za su sa rai dangane da mulkin ƙasar Misra, bayan ko da su ɗan tsirarru ne. To yaya za a ɗan sassabe su, a kashe wani adadi daga cikinsu? Shi ya kuma da kashe ƴaƴa maza, mata kuma ana mayar da su bayi ko yangi. Kaga kenan ba za a samu haihuwa da cigaban al'umma ba, dan a rage population din su, dan saboda sun zo Misra suna yin tsirarru. Domin tarihin zuwa banu Isra'ilawa Misra shine lokacin da Annabi Yusuf alaihi salam ya zo, bayan ya zo ya samu mulki a garin, daga ƙarshe iyayensa kuma suka zo, suka hijira suka zauna. To daga nan banu Isra'ilawa suka rika girma, ƙarƙashin Fir'aunan wancan zamani ya ba su kariya. Amma bayan shuɗewar Annabi Yusuf alaihi salam, bayan shuɗewar wannan sarki na Misra da ya baiwa Annabi Yusuf shugabanci, ko kuma ya bashi minista na masana'antu da albarkatun ƙasa, bayan shuɗewarsa, to sai ya kasance kuma suna samun matsatsi da kuntatawa har zuwa lokacin da wannan Fir'aunan Annabi Musa ya zo, wanda shi ne ya rinka ƙoƙarin ya zai ya rage population ɗinsu, ya zai ya rage yawansu, don kar su yi ƙarfi wata rana su sa mulki, su sa rai a cikin harkar mulki. Haka waɗansu malaman tafsir suka faɗa. Waɗansu malaman suka ce a'a, mafarki ne yayi, wata wuta ta taso daga gidan daga banu Kana'an a Baitul Maqdis, da wutar ta taso sai ta zo ta tattara cikin garin Misra, babu gidan wani baƙi ɗe, ƙiftawa face sai da wannan wuta ta shiga ciki. Ƙiftawa su ne asalin mutanen mazauna Misra, wanda su banu Kana'an ta Annabi Yusuf zuwa suka yi, kamar baƙi ne a garin kenan. To saboda haka sai masu fassara mafarki suka ce da shi, wannan na nuna waɗannan tsirarin banu Kana'an da suka zauna, banu Isra'ilawa da suka zauna wurin, da suka taso daga banu Kana'an, su ne wanda za su zanto sanadiyar gusurar mulkin. To wannan ta sa sai rinka yanka ƴaƴa maza, yana kyale ba, ko dai wacce riwayar ko wannan riwayar, dukkansu dai riwayat ne na banu Isra'il, wanda ba a samu wani nassi da ya ƙaryata su ba cikin Alƙur'ani. Kamar yadda muka sha faɗa, ruwayoyi na banu Isra'il kashi uku ne, ko wanda ya tabbata gaskiyarsu saboda dacewarsu da Qur'ani da hadisi, kaga dole ne a bi. Ko waɗanda ya tabbata ƙaryarsu don saɓawa su da Qur'ani da hadisi, kaga wannan dole ne a ƙaryata. Ko waɗanda ba a samu abin da yake gaskata su ko ya ƙaryata su, to irin wannan ne ya gaskata su ko ya ƙaryata su, to irin wannan ne manzo Allah ke cewa la tusaddiqu ahlul kitabi wa la tukadzibuhum wa qulu amanna billazi unzila ilayna. An gane ku? وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون سيابو نكسي
وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون
وإذ وعدنا موسى كنتنا لوك تنقبك الكولي بأنه موسى عليه السلام 40 ليلة سوان دلي 40 كوكم كوانكي 40 أزمي ثم اتخذتم العجل من بعده sannan sai kuka riki dan mariki bayan tafiyar sa wa antum zalimuna kuna masu zaluntar kawunan ku wato Allah madaukakin sarki ya alƙawari da annabi Musa alaihi salam bayan shudewar kwana 30 zai zo ya ga yayi munajati da Allah da haka aka umarce shi da yin azumi a lokaci na karshe ko kwanakin karshe na azumin sa sai ya ji bakin sa na wari sai ya kokari ya gusar da dattin bakin sa dan kare je wajen munajati da Allah kuma bakin sa na wari kawai da wannan datti da yayi sai ubangiji ta'ala ya ce ya ƙara waɗansu kwana 10 har sai ya dawo yadda yake kafin ya samu munajati da ubangiji domin la qulufu fa yusaiju athyabu ila allah min rihil misk shine Allah madaukakin sarki ya bayani ta cikin suratul a'raf da kwanaki 30 ne sai aka cika suka zama 40 fa tamma miqatu rabbih 40 layla anan gure sai aka ambaci 40 din adin kule wa yazwa azna musa 40 layla bayan annan musa ya tafi sai ya halifantar da samiri dan shugabancin mutanen sa samiri kuma halakakke ne da haka sai halakar da su ya kirkiro musu bautar dan marki shine Allah ce summa takattum al-idl min ba'di wa antum zalimuna kuna masu zaluntar kawunan ku summa afuna ankum sannan daga baya muke muku afwa min ba'di zalika bayan wancan abu da kuka yi na rikar dan marki la'allakum tashkurun mun yi muku afwa din da langume dan ku godiya ga Allah ku dawo kan tafarkin gaskiya wa idh atayna musa al-kitaba wal furqan kuma ku tuna yadda muka biyo annabi Musa alaihi salam al-kitab littafi wal furqan muka bashi furqani to alkitab din shine alfurqan alfurqan shine alkitab sai dai wani ya iya cewa ai wannan ya saba wa kaida ta atafi domin Allah atafu yaktabul mughayara domin labda an tatahaqqaqal mughayaratu bainal ma'tuf wal ma'tuf alayhi in an ce kaza da kaza to kaza din nabi ba shine kaza na farko bakin alkitab daban kenan alfurqan daban atina musul kitab wal furqan la'allakum tahtadun sai masana harshen larabci suka ce eh المغايرة قد تكون في الذوات وقد تكون في الأوصاف أبدا إذا تعدد صفاته جاز أطف بعضها على البعض الآخر أبو قد إن يسمى صفوف بيكو أكو يا هلتك أنبت صفوفين كما رقوا النزاتي نمي دمان كان سبايم كو صفوفين النزاتي الكتاب سين الفرقان أنت نسسنا الكتاب وكتبنا له في الأرواح من كل شيء موقوصا وتفصل لكل شيء مكتوب أما الفرقان لأنه يفرق بين الحق والباطل dangane da rarrabewa tsakanin ƙarya da gaskiya kamar da Allah ya ce wa laqad atayna Musa wa Harun al-Furqana wa diya'an wa zikran lil-muttaqin kan ma sai aka ambata abu guda uku an gane ko al-Furqan sannan ad-diya sannan az-zikr lil-muttaqin bayan ko duk abu ɗaya ne shine a Taurat wa idza atayna Musa al-kitaba wal-Furqana kutuna lokacin da muka bayyana annabi Musa alaihi salam al-kitab shine littafi al-Furqan littafin da ke rarrabe tsakanin ƙarya da gaskiya la'allakum tahtadun domin ku samu shiriwa ku samu kimtsuwa kar ku rayu cikin dimuwa abinda muka faɗa ya zama daidai Allah shi ba mu lada wanda muka kuskure kuma Allah shi ya